ان الحمد لله تعالى ريكا وناكي ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد يا اخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da haduwa da ku a wannan safiya ta ranar asabar yau 12 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin makka zuwa madina shekara 1442 daidai da 24 ga watan hudu shekara ta 2021 daidai mun hada wannan makaranta mai albarka makarantar tunawa da babanmu Ibrahim Shehu ya afwan Shehu Giwa Shehu Lawal Giwa Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya kyautata makwancin sa ya kara ma zuriyarsa albarka na san ni ba bako bane a wannan makarantar shi yasa babu doguwan bayani ko sharhi an zabi maudu'i mai wahalan gaske a gare ni da sunan cewa an gabatar da shi a gare ni ban san da aka yi kucin-kucin aka yi mitin aka ban wannan maudu'in ba kuma na kai ruwa rana aka a canza an ƙiyadda wanda malama Maimuna ita ta taimaka wurin samun haka ya fi dacewa a gani na a ce mace ce ce wannan maudu'in to amma an riga mun kamun kazan kuku ina neman taimakon Allah a cikin abin da zan faɗi a yanayin wannan matashiya da aka bada mai suna ado da kwalliya maudu'i ne wanda a hakikanin gaskiya idan ana magana a kanta ta wani wurin za ka iya ɗauka ana magana ne na raha da annashuwa to dole kuma in za ka yi magana a kan hakan kila sai an samu makamancin haka to amma abin da nake so da ku shine ku gane cewa yanayi ne yasa kila za a gabatar da shi a haka amma gaskiyan magana da gaske nake yi dalili kuwa shine abu na farko muhimmancin wannan maudu'in muhimmancin tattauna abin da ya shafi ado da kwalliya musamman a rayuwar 'ya'ya mata daga cikin muhimmancinsa shine dukkan ɗan adam baya samun cikakken kamala sai ya samu tsarki na jiki da tsarki na zuciya duk yanda za a ƙawata jiki ba a ƙawata zuciya ba to ba a samun abin da ake nema saboda ɗan adam ruhinsa shine shi sannan kuma duk da haka idan ruhi yayi kyau gangan jiki ya idan ruhi yayi kyau shi ma jiki a mu'amalance ana buƙatar ya zamto ya kyautatu wannan ya shafi maza ya kuma shafi mata amma ya fi ƙarfi zuwa ga mata an fi buƙatar ado da kwalliya ta ɓangaren mata fiye da ɗa namiji sabili da kowa da irin yanda Allah ya halicce shi kuma kowa da irin aikin da Allah ya sa mishi zai yi a yanayin halittar da ya masa da mu maza da ku mata ɗin Allah ta'ala da kansa yake cewa inna sa'yakum la shatta kai kawanku da ayyukanku sun bambanta namiji a aikinsa zai je faskare ya nemo garin masara ya kai barji da niƙa mace kuma ita ake tsammanin tariri ta wannan masaran ya daɗin ci yanda shi namiji da za a ce ya dafa masaran da ya kawo to da sai ciki ya yi gumba ya kumbure kila sai dai a kwana kila asibitin yara ta yanda kuma da za a ce ita kuma mace ta je ke faskare ta samo abinci to kila sai dai a mutu da yunwa to wannan kamala ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma kowa a nashi ɓangaren zan gina dukkan maganganun da zan yi karkashin wasu ayoyin alkur'ani guda biyu da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, duk da cewa galibi wannan maudu'in ya fi kusanci zuwa ga yau da gobe da gogewar rayuwa da sanin yau da gobe. Abu na farko shi ne, dama tun kafin zuwan musulunci an san ɗiyamace a kan cewa ita tana da ado da kwalliya ba ƙazamiya ba ce. A ɗabi'ance ma musulunci ya zo ya tar da mata da tsafta ne da kwalliya da iya ado. Shi yasa har da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zamana cewa zai gindaya ma mata wasu dokokin da in suka bi za su samu rahama, saboda a samu ƙarancin fitina irin na wancan lokaci. Sai Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrada tabarrujal jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasula. Ya faɗi dalili a gaba, yace innama yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahli al-bayt wa yutahhirakum tatheera. A taƙaice abinda ayan ta kusa shi ne, Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna, ku zauna a gidajenku ba tare da fita ba. Asalin abinda musulunci ya nuna ma mata shi ne su rinƙa zama a gida kar su fita. To da yake Allah ta'ala san akwai lalurar da dole zai fitar da ɗiyamace ɗin, sai ya ce to idan har ya kama za ku fita, wala tabarradna tabarrujal jahiliyyati al-ula, kada ku rinƙa bayyana ado. Kun ga shi Allah ya san cewa ana yin ado ɗin. Wala tabarradna tabarrujal jahiliyyati al-ula, kada ku fita kuna bayyana ado, irin adon da kuke yi a zamanin jahiliya na farko, ma'ana gabanin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. To anan kun ga wannan irin ayan ba ta sauka ga mazaje ba, ga mata kadai ta sauka, saboda Allah madaukakin sarki ya riga ya san cewa a ɗabi'an mata ana so su zamto cikin ado. Kuma Allah ta'ala da za su fitan sai bai ce kada ku yi ado kwata-kwata ba, zai ce kar ku bayyana. Ashe ya nuna asali ana so ki zanto kina da ado ɗin, kina iya kwalliya a wurin da ya dace da shi, wanda za mu zo kansa. To amma abinda nake so in tabbatar a nan shi ne, ɗiyamace ashe tun kafin zuwan musulunci an santa da ado da kwalliya da tsafta. Kenan in kun fahimci ayan nan da kyau, duk lokacin da aka samu mace ba ta iya ado ba, ba ta tsafta, ba ta kwalliya, tana ƙoƙarin zama wani shirgegen namiji ne da ƙarfi da yaji. Kamar yadda aka samu namiji ke kwarkwasa da irin wannan abu, sai a ce wannan ɗan Daudu ne, har annabi ma ya tsine musu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma duk wani ɗan Daudu a duniya. To kun ga yana ƙoƙarin hana namiji ya zama mace, kamar yadda ga shari'a na nuna mana mace ita ma ta tsaya a matsayin macenta, saboda a samu kamala. To wannan ayan kun ga dai na farko ta tabbatar muku da cewa Allah da kanshi ya san tun kafin zuwan musulunci mata 'yan gayu ne, sun iya kwalliya, tunda har gashi Allah na cewa kar su bayyana kwalliyar, saboda ƙoƙarin guje ma fitina da an sha samu ya biyo baya su da yawan gaske. Sannan a wani wurin Allah subhanahu wa ta'ala wancan ayar tana cikin suratul Ahzab, haka nan cikin suratul Zukhruf aya ta 18 Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa aw man yunashau fil hilyati wa huwa fil fusami ghayr mubin, da Allah ke zargin mushrikai da suka jingina mishi ya'ya mata, kamar yanda shi kanshi a baya suka nemi su nuna ma Allah ta mace ce, dan suna ga kamar ta waya ce za su sanya mata. Da suka ji Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yana fadin sunan Allah Allahu, suka ce to sai mun yi ma Allah kishiya ta mace. Da suka ji yana fadin Al-Aziz, suka ce sai mun mai Al-Aziz din shi ma kishiya, shine suka ce Allata da Al-Uzza, suka girgidi gumaka da wannan sunan, wanda shi ya fusata Allah har yake cewa afara'aytum Allata wal Uzza wa manata thalithata al-ukhra alakum adh-dhakaru wa lakum al-untha. Yanzu kuna daukar ƴaƴa maza ne kuna barin mu Allah matan? To haka a can da suke maganan, sai Allah ta'ala yake siffanta mace da cewa aw man yunashau fil hilyati wa huwa fil khisami ghayr mubin, ma'ana shine yanzu mutumin da ake rainan shi cikin kwalliya Allah da kansa yace ana rainan mata cikin kwalliya, kuma sannan a lokacin bayani baya iya kare kansa. Anan Allah ya siffanta mata da cewa ana son mace ta zamto mai rauni a wasu wuraren ba mai ƙarfi ba, kuma ado ne wannan raunin nata. Idan kun fahimci ayan, da abinda nake nufi da kyau shine a cikin ayan Allah ya nuna ana rainan mata a cikin ado da kwalliya, har ma a wasu wuraren yema maza wanda Allah ya ba su ‘ya’ya mata bishara da cewa duk wanda Allah ya ba shi ‘ya’ya mata, kamar lokacin da wata mata ta shigo wurin Nana Aisha radiyallahu anha, a tare da ita akwai yara guda biyu suna kuka saboda yunwa, ta roƙi Nana Aisha ko akwai abinci da za ta taimaka mata ta ba su. Ta ce wallahi na duba gidana gaba ɗaya babu abin da nake da shi na abinci, sai ni busasshen dabino guda ɗaya na ɗauko na ba wannan matan. Ta ce ga matan ita kanta cikin yunwa daga labaita, amma ina bata wannan dabino, sai ta tsaga shi gida biyu ta ba wannan yarinyar ɗaya, ta miƙa ma ɗayan yarinyar ɗaya. ‘Ya’yanta mata biyu ta shigo da su duka ƙanana. Shine Nana Aisha radiyallahu anha ta tausaya mata ƙwarai da gaske, gashi ba ta da abin bata. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shigo gida, sai ta kasa hakuri, tace sai da na bashi labarin abinda na gani na tausayi a tare da wannan mata. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, to ai Aisha bari kiji, duk mutumin da Allah ya bashi ‘ya’ya mata guda biyu ya raine su, ya yi ɗawainiyansu har suka kai ƙarfinsu ya aurar da su, to tabbas yana da gidan aljanna. Kun ga wanda bai yi wannan alƙawarin ga ɗa namiji ba, saboda rayuwar mace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar ɗawainiya fiye da na ɗa namiji. Shi ɗa namiji ma akwai shekarun da in ya kai in ka fusata sai ka rufe ƙofar gida ka ce gobe zai haɗu da ni, wanda ba zai yi kai matsiya mace haka ba, hankalinka dole ya tashi ka san yanda za ka yi. To shine anan Allah ke nuna cewa wanda ake rainanta cikin ƙawa da ado da kwalliya, kuma a lokacin rikici ba ta iya kare kanta. Ina sake maimaita wannan saboda zan zo kan abin da ya shafi ado hatta da magana da ɗabi’u. Adon da ake buƙata ɗaya mace ya wuce ado kawai na shafe-shafe da goge-goge da sauransu. Babban maƙasudin abin da ya sa ne farin ciki da wannan maudu’i shine tsakani da Allah, ni na san auren raki ba aure ɗaya ba, na san auren rakin da suka mutu saboda ƙazanta. Wallahi ƙazanta, tsaban ƙazanta tukuru shi ya kashe auren. Akwai wanda muka yi ta ƙoƙarin aisulhu, ya ce wallahi malam ba zan iya zama da ita, ya ce famfas wannan ba ta iya kai shi bola, sai dai ta sa a ƙasan gadanta. Ku yi tasbihi da kyau, kuma da za mu je inspection kila sai abin da Allah ya yi, da za mu sa malama yanzu ta bi mana sawu. Zan zo in ba da shawarwari a ƙarshen muhadarata, amma don kar in manta da gaske, shawarwarin shi ne ya zamto akwai tsari da ake na koyar da zaman aure ga waɗanda suke nufin yin aure, har da ma wanda suke cikin gida auren suka hayayyafa. Akwai waɗanda sun hayayyafa amma har yanzu suna buƙatar a sake upgrading ɗinsu su fahimci yadda zamani yake tafiya. To wannan matsalar da ake samun rikitan zamantakewar aure a kanta, lallai ta dace a tattauna a kanta, saboda duk wani mutumin kirki ba zai taɓa farin ciki da mutuwar aure ba a ban ƙasa. Abu ne wanda malamai ma suke cewa asalin saki haramun ne saboda maslaha kawai shari'a ta halasta, ma'ana inda so samu ne ma da Allah ya ce kwata-kwata kar a samu saki a tsakanin ma'aurata. To amma an yi haka saboda maslaha gare shi ko gare ta. To don haka ya koyan uwa musulmi, daga cikin muhimmancin wannan matashiya namu kamar yadda na faɗa shine yawan matsalolin da ake samu a gidan auratayya. Kuma tsakani da Allah a wannan gaba akwai abin da ya dace in sanar da ku, da yawan mata musamman wanda suka yi aure suna da sakaci ƙwarai da gaske. Za ka ga mace kafin ta yi aure ana san barka, tabarkallah, komai naka can, amma in ta yi aure shekara uku wallahi sai ga kamar an yi hatsari da ita a hanyar kwata. Kuma shekara uku fa a lokacin da za ka ga wata haihuwar ta biyar, amma wallahi za ta iya gasa da wata budurwar da ba ta taɓa aure ba. to duk waɗannan yana da alaka da irin waɗannan matsalolin. Sannan daga cikin abin takaici, daga cikin abu mai ban haushi shine, idan ka ga maza marasa kamun kai da suke bin matan banza a waje, so da yawa idan ka duba ka ga waɗannan matan da suke bi, wallahi in ka haɗa da matansu na aure sai ka ga cewan kwata-kwata ba su ma isa su kusa da su ba, inda ita wancan tafin hannunta. To amma rashin tsafta da rashin sanin yadda za a kama tunanin ɗa namiji, sai kawai ke zakkan mijinta a waje amma ga wanda take mutumiyar banza. Wannan matsala ce mai girman gaske da ya kamata ‘yan uwa mata su yi la’akari da ita, kuma su yi ƙoƙarin ɗaukan irin matakin da ya dace a kanta. Daga cikin tasirin da ado ke da shi a rayuwar ƙiyamata shi ne ƙara zaunar da zaman aure yadda ya kamata. An tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk duniya wa ka fi so, a gaban kowa ce na Aisha na fi so. Ku duba fa ga su Khalid bin Walid da suka ɗaga takobi aka yi jihadi suka kare musulunci, amma saboda tasirinta a zuciyar shi da kansa yace ita na fi so. Aka ce bayan ita fa yace mahaifinta. To daga cikin ɗabi'unta wanda zai iya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ta ƙwarai da gaske shine, in kun duba tarihinta za ku ga masallaci kawai zai fita, masallaci kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita, amma kafin ya dawo ta canza salon ɗakinta. Idan gadonta yana ta gabas, kafin ya dawo ta maida shi ta yamma. Labulanta ko ƙwara biyu ne ta cire ta ninke ɗayan ta sa wani. To shi ko ɗan adam yana son canji, ɗan adam yana son abin da ke ɗaukan ido da hankali. To kun ga wannan sifan na Aisha ne, kuma wanda kaskara raba ɗaya biyu yana ko shakka babu yana da gaske abin da zai iya sa namiji ya so ƙiyamata, ɗaukan hankali da canjin launi. To amma da maza na nan gurin ku tambaye su, wallahi da yawan maza za su iya gaya maka idansu ma ya haddace kalan zanin da matarsu ke ɗaurawa sun dawo gida da dare. Wani zani ne tun na goyon haihuwan fari ya nannaɗe ya ci kwikwide kullum sai dai a wanke shi. Da safe shi za ka gani a igiya, da dare idanka shi zai gani ka gama cin abincin dare. Babu wani abu mai sunan canji ko ɗaukar hankali a tare da shi. To kuma ku fahimci wani abu ɗaya wanda ya kamata mata su gane shi. Maudu'in ne yana da nauyi amma dole mu faɗa muku gaskiya. Daga cikin sakacin da mata suke da shi shine, so da yawa idan kafin su yi aure suna ƙoƙarin farautar ɗa namiji, amma a tunaninsu yanzu tun da ya shiga hannu shi kenan. To ta manta sanda take farautar nan, yanzu fa akwai wasu suma a waje ƙoƙari suke ya za a yi suma komansu ta kama kifin da suke nema. Duk abin da za su iya su ja hankalinsa ko ta halal ko ta haram wasu suna yin haka. To ki sani duk sanda kike cikin gidan aure kina da abokanan gasa a waje. Wata take bayan ya tsufan ga uban talauci, haka ta faɗa. Ni akwai wanda na gaya mata na ce ki kiyaye, ta ce wallahi bai isa ba. Na ce ke dai ki kiyaye, Allah ya taya ki kiyayewa. Ta dinga min gaddama, ai gashi nan a gaban shi ma ta ce ai gashi nan. Wallahi ban sani ba. Bayan wasu ‘yan watanni ma haɗu da ita da mijin, sai da cewa har yau ba a bi ki amarya ba, ta ce munafuka ma kuwa tsinanniya. Na ce ban gane ba, ta ce wallahi munafuka ya aura. Na ce me yasa, wai dan munafurci safa har a hannu. Ita lokacin da sai mata ke rinka sa hijabi yalwatacce, ki ga ta ce a ai wallahi ta ci dubu. Haka kun san ku kalmar ta ci dubu ta yawa a bakin ku, da an motsi za su ce sun ci dubu. To a rinka cin dubun nan da lura. Ta zo ta ce wallahi munafuka ya aura, kuma dan munafurci rangwada kan yi kaza te kaza irin kantace din nan. Nake to ai kin ga irinta. Yanzu shi ke nake an rage miki yawan wanke-wanke, in kina wanke kwano 20 kullum kin ga wanke-wanke ya koma bayan kwana biyu. Sai ta ce aikin ya kashe ni, ya sake ta aikin ya kashe ni. Nace to kun ga irinta. To saboda haka ya koyan uwa, dangane da abin da ya shafi kwalliya da ado, shi ne kawar da duk wani abu wanda za a ce kashe wannan abin, ko a ɗabi'u ko a zahiri na gangan jiki ko a wuri. daga cikin kuma tasirin sa shine ki kokari idan kina da miji daga ce abinda zai taimake ki ya zamto cewa duk inda mijin ki zai kai duk inda idan shi zai waiga to ya zamto abinda zai gani wanda ran shi zai farin ciki da shi ne wannan tarko ne babba da ake kama hankalin ba ma namiji kadai ba duk wani dan adam kai har dabba yana son abu mai kyau to musamman kiyama ce daga cikin abinda zai natsar miki da mijinki shine ya zamto duk inda idan shi zai kai ki iya kokarin ki zamto akwai tsafta a wannan wurin a jikinki akwai wasu wurare a jikinki inda namiji sai ku rayu har ku gama bai kalle su ba ma abu ne mai sauki sai ku shekaru da namiji bai taba kallon wannan wurin a jikinki ba to amma duk inda kika san idan shi na yawan isa wurin to ki tabbatar duk sanda zai kalli wannan wurin ko dai yaga canji ko yaga tsafta a wurin saboda dan adam Allah halice shi da san canji sannan abu na biyu duk inda hancin mijinki zai isa duk wurin da kika san hancin mijinki zai isa gare shi to ki kokari ya zamto akwai kanshi a wannan wurin saboda wari na daga cikin abin da rai baya san shi kwata kwata duk mutum kun ga hatta sahabbai lokacin da suka rasu irin su Abu Dharr al-Ghifari da suka ji maganar cewa mala'iku suna son kanshi sanda zai rasu turare sa aka yafa aka tesa aka yayyafa inda mala'iku za su kafa dauki ran shi saboda tsafta wai namiji ma kenan to ballantana ina ga kuma kiyamaci mace dama ita da turare ai dan juma da dan jummai ne ko Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi bayanin mata da turare ya hada su yace a duniya an sanya mun san mata da turare me yake nufi da san mata shine tausaya musu saboda raunin su da nuna musu abinda zai kai su aljanna wannan shine soyayyar shi gare su sannan kuma yace Allah ya sanya mun san turare to kun ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hadisin ya hada rayuwanku da asalin wato kanshi kenan duk matan da ba a jin kanshi a tare da ita to ta kusan zama namiji kirfi ya rage a canza mata suna kenan saboda ita a dabi'an mace ana son mace ta zanto mai kwalliya kamar yadda muka faɗa a mani na sha'ufin iliya sannan kuma ana son mace ta zanto mai rauni a wurin da ake da buƙatar raunin kamar misali a wurin magana kun ga shi namiji ana so ya yi kwantarariyar murya ya zanto muryar shi kamar wani dan marayan zaki irin tawa din nan wanda ko babu sifika zai iya jiyar da ku to ana so namiji ya yi babban murya saboda kiran sallah da kuma in ta baci ya ce jama'a a fasa ta unguwan yara ne har abu ta LDE kowa ya ta kai kaga ana buƙatar babban murya amma wata mace ana magana da zaka ce wance ce da aka ce wai haka ne sai ta ce kai wanda suke tare sai ɗaya juya zai miƙe to kaga wannan kuma da gangar ta yi sai dai akwai inda ake so ki hakan shine duk wurin da suke ba muharramanki ba ne dalili ya kama zaki magana da wani zai wanzu ce haka ne mana to sai ne irin sama-saman nan ke ba sauki ba a son mace ta yi arha kayan bako ba a son mace ta zamto wani arha kamar fiye wata a kan hanya wannan ba daraja ba ne yana da gaske abin da ya sa ma maza ke wulaƙanta mata a asali mace abin girmamawa ne abin mutuntawa ne duk wanda zai samu mace ya kamata ya ci wahala kafin ya same ki sannan kuma ya kamata ya hidima ba ni na faɗa ba Allah ya riga ni faɗin wannan lokacin da za a fitar da annabi Adam daga gidan aljanna da shi da nana Hawwa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa masa kar ya biye ma shaidan sai yake gaya mai daga cikin abin da zai faru in bai kiyaye ba shine fala yukhrijannakuma min aljannati sai yace da shi fatashqa idan ba ka kuskura shaidan ya fitar da ku daga aljanna kai annabi Adam fatashqa to za ka sha wahala kai za ka wahala kun ga a ayar sai Allah bai ce fatashqa ya za ku sha wahala ku biyu ba sai nuna ashe asali namiji ne yake cin wahala yin mace hidima kuma anan zai ƙara nuna muku mummunan fahimtar turawan yammacin duniya da suke magana akan gender equality a ce a samu daidaiton jinsi har a ce what man can do woman can do but ma tsaya ba suka ce even more better to duk wanda yayi wannan ya walakanta tsiyamace ya dora ta a matsayin da kenai ta ma ta fito ta butici ta walakanta ta wahala kamar yadda namiji ke shan wahala ta mutu da wuri kenan saboda galibin mutuwa idan kuka ji an yi maza sun fi mata mutuwa da kin ji yau an ce an yi hatsari a hanyar Zaria mutum shida sun mutu insha Allah sai kin ga hudu ko biyar duka maza ne me ya faru ai wancan zai je kantun kwari ne karo tsari ya kawo kayan goma farko Allah ya sa albarka kayan sun kare zai koma ya saro kaya wannan kuma ba albashi ne ba da wuri zai je kai ma mahaifin shi dan guzurin azumi gashi nan abu duk wannan wannan da aka duk galibin mutuwa maza ne in ka ji an ce bom ya tashi a Maiduguri an mutu kace sai ka ji duk sojojin maza ne ba mace ko ɗaya to yanzu ke haka ake so ke ma a fito da rayuwanki ki fuskanci irin waɗannan hatsarurrukan ai ba a kyautata miki ba ba a yi miki gata ba to shi yasa sai Allah ya ce da shi a kada ku fita kaskai yadda shi ɗaya fitar da ku daga aljanna za ka sha wahala kenan in kun fahimce ni duk inda dai hancin namiji zai je a jikinki ko a gidanki ki tabbatar cewa abin da zai je a wannan wurin kan shi ne za mu zo kan maganan na san akwai tambaya na nan a cikin zukatanku cewa sai wasu mazajen neman ruwata kaji ko sun amsa bai ɗaya da gunna Allah shirye ku to ai ba ku sani ba shi namiji ko shi namiji da kuke gani haƙuri ake yi da shi shi ɗan namiji da kuka gani haƙuri ake da shi wani lokacin kuma ku ne ba ku fahimtar wasu al'amura game da su na uku kuma shi ne shi namiji da dabara ake yi da shi ba da ƙarfi ba wannan siyasan guda uku kuwa da yawan mata ba su fahimce sa ba na ce namiji haƙuri ake yi da shi saboda namiji ƙanin mahaukaci ne shi shi duk inda ka ga namiji wani irin har-har ne gada-gada haka ki kula ki gani in ba ku misali guda ɗaya ko ‘ya’ya mata kike da su ke nima misali da ke idan kika shiga banɗaki kika yi wanka in Allah da kin fito nurin tawul kawai za ki sa ki goge sai a ga kaman ba a yi wanka a bayin ba to amma in namiji ya wanka sai kaga kun ban sabulu har a jikin bango saboda bala'i to haka Allah ya yi mu abinda na faɗa haka ne haka ne kuma har a ‘ya’ya mata za ka gani in ka ga abu kai da za ka ware ma ‘ya’ya mata ɗakin su ka ware ma maza za ka sha mamaki in ka leka ɗakin mazan daga dare zuwa safe kamar an yakin bada ga kwalla a sama ga takalmi ga waye amma na matan da wuya kaga irin wannan da yawa to haka Allah ya halicce mu don haka haƙuri ake da yanayin halittar da Allah ya mana dama hikimar Allah ne ya sa yake hada auratayya saboda shi namiji an yi shi don ya fanshi ɗiya mace ne da ƙarfin cin tuwo ya yi mata hidima ya yi mata ɗawainiya shi ya sa kuka ga an ɗaura nauyin guda huɗu a kan guda ɗaya aka ce ratio ɗin namiji ɗaya ya auri mata huɗu kun san ko wannan guda ɗayan ba zai zanto ƙarfin shi ɗaya da guda huɗun nan ba ina fata kun fahimci wannan to yana da kyau ku fahimci cewa shi ɗa namiji wani yanda lake tunanin wai shi ba zai karkato ka a ina ai yayi gaba kenan yayi gaba kenan sai dai ki tunanin yanda zaki more shi a yanayin yanda yake ki saita abinda zaki iya saitawa sannan abu na biyu na ce da ku wani lokacin ba ku fahimtar mazajen ku ne me yasa na faɗi wannan saboda sau da yawa uzuri kan yi ƙaranci ga mata zuwa ga mazajen su sau da yawa za ka gani wadatar namiji kafin namiji ya samu wadatar da zai iya gamsar da iyalansa da kowa da kowa yana wahala wadatar da namiji zai samu ya gamsar da iyalan shi to da za a raba shi gida goma a ba mace to ita kashi ɗayan nan ya isa kai hidiman da ya fi na wannan namijin me yasa saboda da wuya ka ga namiji ko dai yana hidiman iyayen shi da na matan shi ko yana yi na wasu ƙanninsa da mazajensu suka mutu aka dawo gidansa ko yake suna gidansa yana ɗaukar nauyi kai ba za ka taɓa rasa namiji dai da ɗawainiya da yake yi ɗoriya a kan na iyalansa na aure ba to haka za ka yi ta samu za ka ga ko akwai na iyaye ko akwai na dangi wani lokacin ma na danginki yake yi ba nashi dangin ba to kuma a daidai wannan lokacin sai ki rinka tsammanin dole sai ya miki 100% abin da ke kike so tsakani da Allah sai kun yi uzuri a nan sannan abu na hudu shine shi namiji na fada da dabara ake kada shi. Duk wanda take za ta rikici da namiji to za ta samu matsala. Ku kiyaye wannan yana da fa'ida kwarai da gaske. Wasu gani suke kamar in sun mallake mijinsu za su zauna lafiya. Wallahi ko kin mallake shi akwai wata fitina da baki hangeta ba a baya. Kun san menene fitinan? Dangin miji. Dangin miji. Kuma matsalar da zai zo ya faru shine ɗayan biyu zai faru. Ko dai yana raye su matsa mishi lamban da ya ga wuta ya ga wahala ya juya miki baya ya koma musu. Ko kuma ya zamto ki ɗauke shi ki raba shi da su a yi nisan kiwo ana cikin rayuwa kuma Allah zai ɗauki ran shi. Daga nan za su taso su yi mugun ƙarfa-ƙarfa a kan dukiyar da ya bari kuma ba yanda kika iya da sun fi ki ƙarfi. Ina fata mun fahimci wannan. Da yawan matsalolin da muke samu da ƙungiyoyin da marayunmu da muke da su daga cikin matsalolin shi ne za ka ji an ce dangin miji kaza sun riƙe dukiyar yara. Ga yara nan wanda da an ba su dukiyarsu ma sun fi wasu masu iyayen gata amma dangin mijin duk sun danne. To wallahi kuka duba a baya kusan a baya ita ta taro rikicin da ya hana fahimta tsakaninta da su. Wato mace ana so ta zanto mai hikima ne da dabara. Da ganin taya za ki yi ki mallaki mijinki har da dangin nashi ma. Ai akwai matan da mijin ma zai zo ce wance ka za su ce wallahi ƙarya kake yi. Ni na san waɗannan. Akwai wanda matarsa ke gasa masa aya a hannu. Ya zo ya ce wallahi malam na rasa yanda zan yi. Ya ce babban matsalan shi ne ma dangina sun fi goyon bayan ta fiye da danginta. Me ya faru? Sai nake tambayar shi ce ka ga dai ko abinci ta yi duk da unguwarmu ba ɗaya ba. Wallahi a sati sau ɗaya ko sau biyu sai ta tashi yaro da kuɗin mashin ta aika ma mahaifiyarsa da abinci. Ya ce a to kai ai sai dai ka koma la haula wala quwwata ko. Tunda ya za ka je mahaifiyar cewa ta yi zan tsine maka. In ka ƙara kawo min karanta wallahi sai na tsine ma. To kuma wallahi azabtar da shi take. To irin wannan dabara ya kamata ku yi amma ta halal ba ta irin wancan hanyar ba. Akwai buƙatar irin wannan. Sannan kuma ina so ku fahimci wani abu mai matuƙar muhimmanci. Kamar maganar da nayi a baya na cewa akan yi kamfulan maza ba su kaza maza ba su kaza ba. Dan Allah ku fahimci abin da zan faɗi yanzu da kyau ku gane. Shi fa riban zaman aure da kuke gani ko? Da yawan shi ba akan mijinki kike cin riban ba. ƴaƴan da Allah ke baki ne suke jin tausayinki. Na ba ku wannan asanin din. Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin Allah ya ji ɗansa da rahama. Shi ya faɗi wannan magana yana nan a cikin Tuhfatul Aruf. Yake cewa da yawan mata waɗanda mazansu ke azabtar da su a zaman aure da kuma da yawan maza waɗanda matansu suke cutar da su yace idan suka yi haƙuri Allah na fanshe musu wannan wahalar ne akan ƴaƴansu da za su haifa. Wanda da za su kasa haƙuri su fita gidan auren ba za su samu ƴaƴan ba. To ku daina hangen amfanin riban cewa wai namiji bai kaza ba shi kenan ke an cuce ki. Wata mata ce wallahi an daɗe ana mun walakanci a gidan nan tun haihuwan wane. Wannan ruwan kuma yana da ƙanni huɗu fa. Amma ta yi wani bala'in riƙo a zuciya na kusan shekara shida zuwa takwas. To wannan ba shi ba ne. Riba yana cikin dacewa ne. Ita rayuwa albarka ne. Duk wanda Allah ya ma rayuwarsa albarka shi kenan ya samu abin da ake so. Allah ya mana albarka mu da ku baki ɗaya. Na faɗi abu biyu na ce duk inda daga cikin kwalliya da tsafta duk inda mijinki idansa zai kai ki tabbatar abinda zai gani wanda zai kwantar masa da hankali ne. Na biyu duk inda hancinsa zai isa gare shi ki tabbatar da zai ji ƙanshin da zai ƙara sa mishi son kusancinki. Shi ƙanshi kowa yana son shi. Ba mutumin da baya son ƙanshi sai dai wani ya ce ina son iri kaza ba na son iri kaza. Amma dai abu ne wanda Allah ya riga ya sanya zukata suna so zuwa gare shi. To sannan haka duk abin da zai sa dalilin namiji ya taɓa wani wuri a jikinki to ya zanto kar ya ji taushi a wannan wurin. Wata wallahi mijinta zai ce maka in suka kwanta aka tifa ɗaya ta zo juyawa cikin bacci sai ɗauka kunama ne ta harbe shi ashe ta karce shi ne da fasan ƙafanta. Fi sabilillahi. To kaga wannan dole mutum ya fara cewa muna da meeting a office zai yiwu ba zan dawo da wuri ba sai kin bacci ya dawo kwanta a falo. Sai da asuba ce gan shi ce ya kiyamun laili ya ta yi yana duk ya ce miki fasan ƙafanki ya kore. Kasiyar zanin gado da ya kamata ya wata uku kafin wata biyu an yaga shi da faso a ce maka yara ne kuma ba daidai bane. Ko mutum ya sai zanin gado yellow sai ya zamto kafin ai wata ɗaya ya koma shi ba green ba shi ba purple ba, ka rasa gane me ya faru. A nan za a dirke yawun bacci in an tashi kawai sai dai a yayyafa ruwa maimakon a wanke. Wallahi wannan matsala ne. In kai mata kara ka daure ka kwanta kafin minti biyar ka fara mafarkin aljanu saboda ka shaki zarbi kuma ka kwanta akan abin da ba shi kenan ba. Wannan ba daidai bane ya ku yan uwa musulmi. Abu na uku da nake so mu tattauna a takaice anan shine ado ya shafi hatta wurin zama ba jiki kadai ba. Ado da mace za ta ya shafi hatta wurin zama. Ni ina da fahimta ana gane tsaftar mace a wuri guda biyu. Na farko ɗakinta da take kwana. Na biyu ban ɗakinta, toilet ɗinta. Duk irin kawar da mace za ta yi ta burge, a je a daina ƙasan gadonta tuku na farko a gari. Wallahi wani in ka daina ƙasan gadonta kamar dajin Sambisa. Ka ga tautuwar rake can ga tsinken tsire, dama manyan tsire ce, duk in zai dawo sai ka ce a kawo tsire. Ta tara tsinken tsire kuma ɓeraye sun samu wurin sukuwa. Da ka leƙa kana kan gado kana jin ƙuruntu a ƙasan gado, an tara ma ɓera abinci ba dole ya zo ba. Wallahi wasu mata haka suke. Haka suke. Sai ta haihu an zo taya ta kwali ma ta zama abin kunya a dinga fitar da bola ya kai baro uku a ƙasan gadon mace. Sai na amfanin wannan. Na biyu shine banɗaki. Shine banɗaki. Ni ina fahimtar duk macen da ba za a iya shiga, subhanallah, ba za a iya shiga toilet ɗinta a ji za a iya cin abinci a ciki ba, ba ta isa mace ba. Akwai mene? Me kika ce malama? A'a, me ƴaƴa ba za a yi mata ba. Ai ƴaƴan in suna ƙanana ba su da datti da yawa. In sun taso kuma ya kamata sun iya. Ko ba haka ba ne? Haka ne. Yaro tun yana shekara biyu za ka iya koya mishi brush. Yi mu gani inda ya yi ba daidai ba ki kama hannun shi ki gyara. In Allah da kafin ya kai primary three kin daina yi masa brush kin fara hutawa. Tama kin bar su jibge. ƴaƴa na can ba yake kina kan WhatsApp. Kina duba central market a WhatsApp. Kina ni wannan yayi tsada a turo min wani ga irin style din. Yara na ƙuruntu. An siyo kananzir kin baka kin kunna risho kin zo kina danna waya kananzir din da ya kamata ya kwana hudu ya kare a kwana biyu. Ba dole namijin ya da hankalin shi ya tashi ba. Babu good management a gida. To kun ga an samu akasi idan abu ya zama haka. Saboda haka ya kai kwa musulmi ado na da bukatan ya zanto har a wurin zama. Idan fa zan zo a gaban an ce ado ba fa ana nufin tarin kuɗi ne ba. To ai malam ba kuɗin siyan kaza ba kuɗin siyan kaza. A matsayin da kike gwargwadon ajin da Allah ya aje ki gwargwadon tsafta da adon da zaki iya yi. Kuma ku sani shi ado yana da wani abu daya. Wata za ta iya kashe kuɗi ta sai a tamfa ta 70,000 ta 100,000 da kaza. Wallahi wata da za ta sai wannan 300,500 din sai ta fita kyau ta fita daukar hankali. Shi ado iyawa ne. Kaman ba Kano ne da bazazzagi. Ko zai je kwari ya sai yadi amma bazazzagi ya fi shi iya sa kaya. Ku yi hakuri. Na ga wani ba Kano na kallo na ne. So dan haka a taƙaice ku yan uwa musulmi ya zamto a adon ku akwai abin da ya shafi wuri. Kada ku takaici kawai da jiki, shi ma wuri akwai buƙatansa. Saboda wannan yanayin yana sa mutum, wallahi ni dai a karan kaina akwai wani turaren wutan da in dai na shiga na ji an kunna shi a gida to in ka ga na fito dole ya fito da ni. Ina sha'awan sanda zan karatu ko zan kaza akwai turaren da ko ban san inda yake ba zan je in siyo da kaina ma nakan siyo shi wani lokaci. Na'am? In gaya muku sunan shi? Wallahi na manta amma zan tambayi inda nake siya zan gaya Malam Ibrahim sai gaya muku ko a karatun gobe. In dai za ka sa wannan turaren wutan wallahi za ka ji kana son zama a gidan. Musamman in kana karatu sai ka ji ma kana gane nunin mushaddada da kyau. To amma ka zauna a gida yaro ya sallama tilkan ka san wa yake nema ka ce mishi ina zuwa. Ka kosa ka fita. Saboda atmosphere that is not conducive. Ba za ka ji magana mai daɗi ba. Ba za ka hancinka ba zai shaki abu mai kyau ba. Ba kuma za ka ga abu mai kyau ba. To ina amfanin gida, gida ya koma gidan yari kenan. Ya zama prison. A gidan yari ne ake masa haka zaman gidan kaso. to saboda haka kiyaye wannan yana da amfani. Sannan na faɗa cewa kwalliya ba dole sai mutumin da yake da wadata ba, ba dole sai mutumin da yake da wadata ba. Shi tsafta da kwalliya da ado zaka ga kawai iyawa ne da sani. Duk yanda ka zo ka kalla, in dai za a ci wannan abin gashi tsaf-tsaf ba datti a jikin shi, kuma an tsora shi inda ya dace, a yanda ya dace, zaka ga ido na so ya kalle shi. Amma ga wata za ta kwalliya ta zuba abu rachabar ga su ta kashe kuɗi, amma sai ka ganta kamar tutan America, can bulu nan ja, can fari, ya ba ma cin kalo bane, ya za a yi su hadu. Kowane kala yana da abokin goyawan shi, kowane kala na yi sana'an printing na sani. Duk in kana sa abu ya dau hankali, to in ka hada kala kaza da kaza zai fitar da abin da ko tallakai zai wahala ba a taya ba. Ina fata kun fahimci wannan. A wannan zai kai mu gaba na gaba shine, idan zaki ado ku kiyaye wannan yana da matukar amfani. Idan zaki ado ko kwalliya, ki natsu ki lura da wani kala mijinki ya fi so. Zaki iya gane kalan da mijinki ya fi so idan kin kalli kalan ya diddikan da yafi yawan siyowa a kasuwa. Di yawanci kalan kayan da mutum yafi yawan sawa ya nuna yana da soyayya zuwa ga wannan kalan. To idan zaki ado yanzu, kada ki kalli ke a yanzu in dai ga mijinki ne, kada ki kalli wanne fi miki, ki fara kallon wanne zai dauki hankalin shi. Ko da zaki da irin naki din, ki tabbatar kin sirka da nashi. Dalilin da yasa na faɗi wannan shine na dade da fahimtar wani abu daya. Duk mata ban taba ganin macen da bata son pink da purple ba a rayuwarta. Ko akwai a cikin ku wanda bata son purple ko pink? Shi yasa sanda ne sana'a, in na san mata za su sai wannan abu sai in yi shi purple ko pink, in Allah da zai kare da wuri. Amma in ka je ka dauko wani gashi nan ga kaman shi, sai kaga an barka da shi. To yanzu kar ki kalli ke kin fi son purple, kin fi son pink, kin fi son a'a. Ki duba abin da shi ma ran shi ya fi dauka, idan shi ya fi so, ki amfani da wannan. Amfanin wannan shine zai wahala iya kallon wata a waje fiye da ke. Kuma musamman kin ga hadda abinci ana yin ado, haka abinci, wurin abinci da yawan mata namiji za su yi abinci a gida amma zai fita je sai abinci, kuma ba ba su iya abincin ba ne, amma sun kasa gano mai ran shi ya fi so. Idan namiji na son abu kaza, ki masa kwalliya hadda abinci, ya zamto cewa in ma za ki kaza ki naki kaɗan, ki hada da shi ki ce na ga alaman yau ka ga jikin da za ka zaɓi ɗaya a cikin waɗannan. Wallahi namiji na da hankali, lokacin da ya ga mace ta yi abinci kala ɗaya har biyu ya san cewa ta sha wahala. Saboda ka gwada ka gani, ni na taɓa gwada mace maimakon su sanda suke da juna biyu, na gane irin wayar da ake sha. Na gwada yin girki na kwana kaza, na gani tun daga nace to a nemo yar aiki kuma ta ci gaba, sai a biya ta, ba zai yiwu ba. To yanda ka san wannan wahalar, sai ka ga su sun wahala sun yi, za ka yaba za ka gode. Kuma in dai namiji ba yana da butulci ba, in yana tuna irin waɗannan, wato shi kyautatawa abu ne wanda duk mai mutunci zai mantawa da shi. Duk mai mutunci zai mantawa da kyautatawa, musamman namiji. In dai mace ta kyautata mishi, wallahi duk inda za a je a da wani duk rashin kirki shi, wata rana sai ya dawo da baya ya ɗauki gyara. Idan ko kuma dama nagari ne, to wallahi har bayan rayuwarki sai ya rinka faɗin alkhairi a gane da ke. Me yasa na faɗi haka? Ku duba rayuwar na Khadija da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ku sha mamaki. Ta rasu fa, ta bar duniya, ya auri wasu da yawa bayanta, ba ta nan ta yi shekaru a cikin kabari. Wata rana wata ta ce da shi, Allah ya canza maka da wanda ta fita, sai aka ga hankalin shi ya tashi. Kai ka ce a gabanta aka faɗi magana, ya yi rantsuwa da Allah ya ce Allah bai musanya min da wanda ta fi Khadija ba. Haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa. To ya faɗi me dalili? Ya ce ta bani lokacin da kowa ya hana ni, a ce kun ga ana farautar namiji ta hanyar bashi don a ƙwace abin hannun shi, ana yin haka. Idan kina so namiji, in kina so namiji ya baki 10,000, sai ki ce oh, ni ko kaga wallahi wannan wahalar da kake sha yayi yawa, bari dai ni ko tumatir yau in siya, na ce fa nan gidan nan na 500. A'a, da gaske kai tafi da za a yi ruwa da kankara, shikenan kin nan shi wawa. Kin yi tefanen 500, an jima kuma ya dawo bayan sallar magariba, ga ki kina kwalla. Ko kun san kuka dama ba matsala bane a wurin ku, duk wanda ke so ke kuka za ta iya iya san ranta, kuma ƙarya take a zuciyarta, kun iya wannan. Kawai tadda ke kina kwalla, me ya faru wallahi matsalan wance sanda na haihu ita ce mun kaza ita ce mun kaza in na tana abin nan na ce mun rai 10,000 da nake so in yi abu kaza shi ya gagare ni zan kunyata nan take zaka ina kwantar da hankali nake ina bin wani bashi bari ki gani zai dauki waya ce a bashi ko yake gashi kin jefa 500 kin zargo 10 amma wata ita kawai gani za ta wai da bala'i za ta yi amfani ya shigo ba a girki ba to ni gidan nan an maida ni kaman jaka kullun ina yi ba a gani nan dan 10,000 da kafi karfin shi ma jiyaje akai albashi ka kasa bani sai ni ne zan ta kaza ai wallahi ni ma mutu ya kamata ya san daraja na a ai kin tono bala'i idan fitinan ne ne sai fara ashar ko ba yanda kika iya kin rasa kudi kin rasa kwanciyar hankali kin shi namiji tarko ake ne shi in kina son wani abu nan da shekara daya sai ki dasa ayar shi tun yau ki tai kina dan tsikari kina wi kina matsawa sanda zaki kwace yana kallo so da yawa namiji na kallo an mishi wayo an kwace abu wallahi haka nan zai bi saboda zaka ga na farko rauni in ka sa karfi kace ai dole kai zalunci kuma sai ka dinka tuna kyautatawa yanzu agogon bango kadai akwai na 300-400 kawai sai kike ni dai na kula kaman kana makara asubahi ki tu agogon 300 ki saka la a bedroom din ce wannan kai na tiyo ma in sashi sai ki inda kake kwanciya wannan randa Allah ya sa zama minista ai da mota zai biya ki ko mutum ke ne ne zai ce oh duniya kenan da baban wani har agogon bango nake sayan ma ni ko yanzu yar Honda nan ma ta gagara a hauta duniya juyi insha Allah sai tai miki Honda bai san ya tsaya ta ma ke kin taho da karfi shi da karfi to waye mace waye namiji ba a gane ba dan haka ya koyi wa musulmi lokaci ya ja kuma ina da wani karatu amma abinda nake so ku gane shine ado wani makami ne da mata ya kamata su yi amfani da shi wurin neman biyan bukata a wurin mazajensu ana bukatan kwalliya ki amfani da shi in kina neman wani biyan bukata a wurin mijinki to kwalliya na daga cikin abin da zai rage miki hanya a biya miki wannan bukatar taki saboda dukkan da hankalin namiji ya karkato kanki ya ji natsuwa da kyautatawa a tare da ke to zai zanto cewan wato asalin yana da san ya ga ya biya miki naki bukatun so amfani da wannan yana daga cikin abin da ke rike ta tunanin da namiji macen da ta isa ku ji wannan magana macen da ta isa ta haifi ita mace ce kuma na ba ku kalubale ita ce macen da za ta rinka wasa da hankalin mijinta har ya kasa ganin wata ana irin wannan sai ka ji an ce oho jima fa ba wani kyau gare ta ba ta riga ka san hannunta mana a ce haka fa mai kana to ba shi kenan ba abinda ya kamata ki ke baki ba kuma an samu akasi to akwai bukatar mata su sake tunani irin wannan sannan daga cikin shawarwari na shine akwai wani abu da matan Mu'adh bin Jabal Foundation suka yi ya ban sha'awa kwarai da gaske kwanaki sun shirya wani program da suka yi ma yan mata wanda suke shirin yin aure da kuma wanda suka shiga gidan aure ba su dade ba mata kadai suka koyar da su mata ne tsura wata girki ta koya musu wata ado da kwalliya ta koya musu wata a cikin su iya magana ta koya musu wata kuma ta koya musu yadda ake mu'amala da namiji lokacin da yake cikin fushi da damuwa to wallahi ni ne na san duk macen da aka goge a waɗannan bangarorin to sai dai ka ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sai dai a tafi fatiha to akwai bukatan a duba irin waɗannan a gani sannan kuma ya zanto cewa ana amfani da iya abin da ya samu a hannu ba sai an matsawa namiji akan abin da ke da baki da hali bai da hali ba gwargwadon abin da ake da shi a gaya za a ririta shi muna maganar na Aisha da yanda ta tasiri a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga cewa ba wani dukiya take da shi ne yawa ba zaka ga kila zannin gadan ma kwara biyu ne katifan su ma na ciyawa ne amma duk da haka yana daukan hankali yana yin duk abin da ya kamata yanzu kun ga hatta maganar girki da muka yi in ka samu tsofaffi da a baya gero kadai Allah zai wadata ka da shi ka kawo kana kawo gero fa gero sai a ce da kai a to me kake so a yi da shi za a yi abu kala hudu da shi shin ka ci abinci ne a yi maka kunu da shi ko ku a yi dambu ko ku a yi ka sai ka ji kai kanka gero tunaninka wani ma ka ji kawai dauka suna cin gero amma sai ga za a sarrafa shi a yi abinci kala hudu da shi amma yanzu insha Allah in kai ce fane a gida number 1 abin da ke fara karewa menene shi indomie kana ce fane a gidanka indomie shine number 1 abin da ke karewa shi yasa an ka kai buhun shinkafa dai to ka sai indomie kalau katan hudu kuma kan buhun shinkafa a kai rabi indomie ya gare saboda din rayuwa inda ya koma kan WhatsApp da Facebook sai an kalli minti 15 kan ka shigo sai a tada gas akwai wani hotspot ma ko me kuke ce masa wannan ne mugun azabun bararrakawa shi yasa yanda girki ke saurin yin zaka muke saurin tsufa da da ake cin wannan kukan da ake dafa ta tun karfe 4 zuwa magariba sannan a kada ta shi yasa iyayenmu suke karko sun ci abinci nunanne mu yanzu galibi danyen abinci muke ci shi yasa shekarar ka 35 ka fara takunewa ka riga ka ci bararrake saboda haka ina muku fatan alkhairi kuma ina fatan abinda na faɗa ya zama daidai Allah madaukakin sarki ya sa mu tarayya alada wannan ne kuskure a ciki insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya tafi mana zan ba muallima dama in je in sauke wani nauyi da ke gabana in Allah da zan dawo a lokacin da malaminmu Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe muke sa ran isowarsa in Allah da zamu dawo kuma mu kasance tare da shi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa